Ɗabi'ar yi wa mata fyaɗe a lokutan tashe-tashen hankula wani ciwo ne da ke barin tabo mai wuyar ɓacewa, bisa la'akari da abubuwan da ke faruwa da matan da suka tsinci kansu cikin wannan hali, waɗanda ba idan faɗawa cikin halin damuwa sukan fuskanci ƙyama daga al'umma ga barazanar kamuwa da cututtuka ko ɗaukar cikin da ba a yi niyya ba. Sabili kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ga dacewar keɓe ranar 19 ga watan Yuni domin tattaunawa akan wannan al'amari mai matuƙar ɗaurin kai. Hajiya Halima Sarmai na daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kare haƙƙin mata a nan Nijar.
Wannan rana tana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai, zan ce ma mu mun yi alfahari da ita. In ka ɗauki misali 'yan matan Tibuk, an ɓata musu rayuwa saboda duk an musu ɗiya, sun tafi yara shirtu da su, an maido su mataye uwaye, ka gani. Kuma ɗiyan alhali ɗiyan ma baka san ba, ko na wane ne baka san ba, in gobe ta yi ƙaƙa zaka ce ma ɗan wane ne uban shi, ƙaƙa ne asalin shi, ba zaka iya faɗi ba. Kaga wannan abin cikas ne babba. Ni na ta yi zahir na gani, mata suka ce su ce to mu wannan ɗiyan a gaskiya ba mu san ba ko waye uban su, saboda mutum ya zo ya ritsa da kai, wani bi huskar shi ma a rihe ya yi anhwani da kai, ka gani, baka san ba kowane iri ne, baka san ba ƙaƙa ne, kuma an tashi da ciki. To haka na irin wannan rayuwa kaga mata suke.
Kare 'yanci da haƙoƙin yaran da aka haifa ta hanyar faɗan da aka yi a lokutan tashe-tashen hankula shine taken ranar ta bana. Sabili kenan da Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a saƙonsa ya zo da wasu misalai na irin waɗannan matsaloli. Yaran da aka haifa a sakamakon faɗe a lokutan tashin hankali kan tsinci kansu cikin halin rashin takardun zama 'yan ƙasa, sannan ba wuya su tsinci kansu cikin ƙungiyoyin tsageru shekaru goma kacal bayan haihuwarsu, yayin da a wani lokacin su da mahaifansu ake musu kallon masu goyon bayan ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya. Haka a nan Nijar ma masu kare haƙƙin ɗan adam irin su Salisu Ahmadu ke da irin wannan ra'ayi.
Ai mutum bai zaɓi uban shi. Yaro da aka haifa in ka ɗauke shi ka gyara shi, sai gyara al'umma. In ka bar shi sai ƙara lalacewa. Abin da ya kamata a musu a janyo su jiki a gyara su. Ka san duk lokacin da mutum ya lalace, in ka koji sai ƙara lalacewa. Amma in ka janyo jiki kana iya gyara shi, kenan Allah sai baka ladan.
Sakamakon lura da yadda wannan matsala ke ƙara tsananta, yasa ƙungiyoyin kare haƙƙin mata soma kiraye-kiraye ga gwamnatoci akan buƙatar tanadin hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama da laifin aikata fyaɗe.
Gwamnati daga majalisa a hudo doka mai tsanani ta kare mata, wanda ya ɓata ma yarinya rayuwa ya salwanta ta hudda ta daga cikin mutane, a mai hukuncin kisa ma. Ko ma ba a kashe shi ba dai, aka sa shi kasar rai da rai, aka mai hukunci mai tsanani, wannan abin zai daina.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar Sakatare Janar ɗinta ta bayyana cewa shirye take ta haɗa gwiwa da gwamnatoci da sarakunan gargajiya da na addinai da ƙungiyoyin kwararen hula domin ɓullo da matakan murƙushe wannan matsala tun abin bai fice intaha ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.